This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 7 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Jami'an Falastina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 19. Jama'a na cigaba da gudanar da zanga-zanga nuna goyon baya ga Falastina da Isra'ila yayin da ake cika shekara guda da harin da Hamas ta kai. Haka kuma ra'ayi cewa jiya Lahadi kasar Rwanda ta ce ta fara allurar rigakafin cutar Marburg don kokarin yakan bullar cutar mai kama da Ebola a kasar da ke gabashin Afirka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun sace wani basarake da 'ya'yansa haɗe da wasu mutane a jihar Kebbin, Najeriya.
Ra'ayi suka yi ta faɗa nan da mata. Hatta kai da yanzu to suka nuna marjin daga suka hito da shi suka ɗauko yaran shi guda biyu. To daga nan kuma suka wuce zuwa gwazawa suna halbe-halbe. Gwazawan ma zai suka ɗauke wani fasto.
Za a ji cewa wasu jihohi a Najeriya sun gudanar da zaben kananan hukumomi da nufin girman hukuncin kotun kolin kasar na wajen da suke ba gwamnonin kasar su gudanar da zaben kananan hukumomi.
Bala ta fata ban nan ba ta ƙara samun zaɓe musamman kamar mazaɓar Sarawa ba su kai kayan ba. Sun ɗauko kayan sun kai nan gidan ciyamomi suna da dangwala sakamakon nan su da suke da dangwale ba. Muna da fotoji muna da gunda muka rekod na bidiyo da sauransu.
Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumel ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai dora kan batun fansho na 'yan sanda a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Falastina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 19. A halin da ake ciki, Isra'ila ta tsananta kai har-hara arewacin Gaza da kuma kudancin Beirut a jiya Lahadi a yakin da take da kungiyoyin 'yan bindiga da ke kawance da Iran a fadin yankin. Har yanzu Isra'ila na ci gaba da fafatawa da Hamas a Gaza shekara guda bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila, kuma ta buɗe wani sabon fage a ƙasar Lebanon kan kungiyar Hezbollah wadda take musaya wuta da Isra'ila akan iyakar ƙasar tun bayan fara yakin Gaza. Ta sha alwashin kai wa Iran kanta hari bayan da Tehran ta harba makamai masu linzami kan kasar a makon jiya. Jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zanga nuna goyon bayan Falastina da Isra'ila da kuma bukukuwan tuna da abin da ya faru a fadin duniya a jajiberin cika shekara ɗaya da hare-haren Hamas kan Isra'ila. A Australia, dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga nuna goyon bayan Falastina da Lebanon a garuruwa daban-daban. Yayin da kuma aka gudanar da wani gangami nuna goyon bayan Isra'ila a Melbourne. A wani gangami da aka yi a Berlin, ɗaruruwan masu zanga-zangan ne ɗauke da wata tuta da aka rubuta ba ma goyon bayan duk wata ƙiyayya ga Yahudawa tare da rakil 'yan sanda. An tsara ƙarin wasu taruka da za su faru a cikin wannan makon tare da tsammanin samun ire-iren gangamin a yau Litinin ranar cika shekara guda da harin. Wani harin ban mai ƙarfi da aka kai a birnin Karachi da ke kudancin Pakistan ya auna jerin gwanon motoci da ke jigilar 'yan ƙasar China da yammacin jiya Lahadi, inda ya kashe aƙalla mutane biyu tare da jikkata wasu 10. Jami'an 'yan sanda sun tabbatar da asarar rayuka ga manema labarai na cikin gida a harin da aka kai kusa da filin jirgin saman birnin, sun bayyana ba tare da wani ƙarin bayani ba. Ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda bom ɗin ya tashi da kuma asarar da ya haifar. Hotunan talabijin sun nuna fashewar gaba ɗaya wadda ta lalata motoci da dama. Tashar talabijin ta ARY-TV ta Pakistan mai zaman kanta ta rawaito cewa wasu baƙi na cikin waɗanda suka mutu, amma ba a bayyana sunayen ƙasashen nasu ba. Hukumomi a Karachi, babban birnin lardin Sindh, ba su ce ufan bakan ko akwai 'yan ƙasashen waje a cikin waɗanda suka mutu.
Fatu Madalla. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Matsalar rashin tsaro na cigaba da ɗaukar sabon salo, inda yanzu ‘yan bindiga ke kai hare-hare tare da yin garkuwa da sarakuna da iyalansu. Irin haka ne ya faru a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda ‘yan bindiga suka sace Sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya, tare da yin garkuwa da ‘ya’yansa biyu da kuma ‘ya’yan Sarkin Rafin Gora da wasu mutane na yankin. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Duk da ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi wajen yaƙi da ‘yan bindiga, har ta kai ga suna samun nasarori wasu lokuta, har yanzu a iya cewa da sauran rena a kaba, domin har yanzu ‘yan bindiga na da kuzari na kai hare-hare da yin kisa da sashen mutane, kamar yadda ya faru a daren Asabar a yankin Dankowa Sagu na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Muhammadu na Makoko, makaman Kanya da ke karamar ko mulkin Dankowa Sagu, ya bayyana yadda ‘yan bindiga suka kai hari a ƙauyen na Kanya har suka yi awon gaba da basarakin garin Alhaji Isa ɗaya.
To gaskiya ni ina kwance, mun gama sallar isha'i da shi muka dana wuto gida, yau shiga gida shi ne da ƙarfe ɗaya na dare ina kwance, sai na ji halbe, ana halbe-halbe a ce da rectile sun taso gidansu suka je bayan suka yi ta faɗa nan da mata. Hatta kai ga yan hito suka nuna majin daga suka hito da shi suka ɗauko yaransu guda biyu. To daga nan kuma suka wuce zuwa Gwazawa suna halbe-halbe. Gwazawa ma zai suka ɗauke wani fasto, suka sassari wani mai suna ɗan Ladi da ɗiyarshi. Yanzu aka mutum uku ɗin nan da matar sarki da wannan guda biyu ɗin suna asibiti. To yanzu da yanka da ya kwanta ana daji yayin abun da aka ɗauka mutum tara aka ɗauka hannunsu yanzu haka. Dole ka san dole a damu an ɗauke ba sauraki.
Gwamnatin jihar Kebbi ta bakin mataimaki na musamman ga gwamna akan sadarwa Abdullahi Zuru ta tabbatar da aukuwar lamarin.
Shi dai gidanshi an tafi da shi da ɗayanshi mata guda biyu. Sannan akwai Rafin Gora, shi ma sarkin Rafin Gora, shi ma an je Oldo baya gida a wanda lokacin da suka tafi, kuma an tafi da ɗayanshi su ma mata guda biyu. Sai waɗanda suka tsinta kan hanya kusan su wasu gidaje kusan su su uku zuwa hudu. Ana saurare har yanzu ba su yi waya ba ko su nemi wani abu ko su bada wani bayani, balantana su ba waɗannan su yi bayani da mutane.
To ko waɗannan matakai aka ɗauka don kaucewa irin abin da ya faru a Sokoto, inda ɓarayi suka sace basaraki ya yi fiye da mako uku hannunsu kuma a ƙarshe suka kashe shi.
Comrade Nasir Idris Kauran Gwando ya riga ya ɗauki matakai isassu waɗanda ake sa rai cewa sai dai ta Allah. Kuma alhamdulillahi akwai alamun za a yi nasara. Su mutanen da kafa suka zo ba bisa mota ba bisa mashin ba suka karkada mutanen nan zuwa inda suka tafi. So a halin yanzu motocin sulke na yaƙi na soja sun bazu duk wata mafita da mashiga ƙasar local government ta Dankowa Sagu. Duk an ɗauki matakai ana can an karya wuraren nan kuma an yi tsayi-tsayi irin na daka. Ko ta kwana ana jiran inda za su bullo don a ga tabbatar da cewa ba a fita wani wuri wajen mai nisa da wannan mutanen ba.
Masu lura da lamarin yau da kullum na ganin cewa wannan lamari da ke faruwa yanzu, inda ɓarayi suka mayar da alƙibla wajen sata sarakuna, abu ne na tashin hankali. Farfesa Tukur Muhammad Baba ɗan iya mutum biyu na ganin cewa
a tuna fasu waɗannan sarakuna su ne uwayen ƙasa da har gobe duk yadda mulkin mallaka da zamani ya yi ya maida su wato spare tire har yanzu sun kasa. Jama'a har yanzu wani ya fita so ya ɗauki kukansa zuwa ga sarki a madadin ya kai wajen 'yan sanda ko wajen wani jami'in soja. Don haka wannan abin da ke faruwa abin takaici ne sosai, kuma yana nuna mana a wannan cewa gwamnati ya kamata ta tashi aikan. Ta yi fada da wannan abin da ke faruwa ba shi kadai ba, ta yi fada da dakile ta'addancin nan da ake yi.
In dai ba a manta ba, 'yan bindiga sun sace babban basarakin daular Gobir a jihar Sokoto ranar 27 ga watan Yuli na wannan shekara. Su aka kashe shi ranar 20 ga watan Agusta, abinda har yanzu wasu jama'a ke ci gaba da juyayi. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi dai tuni ta tabbatar da akwai wannan lamarin na sace basarakin Kanya a yankin Dankowa Sagu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To Madalla, gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Lahadi, kasar Rwanda ta ce ta fara gudanar da allurar rigakafin cutar Marburg don kokarin yakar ɓullar cutar mai kama da Ebola a kasar da ke gabashin Afirka, inda kawo yanzu ta kashe mutane 12. Ministan Lafiya Sabin Nasin Zamana ya bayyana a wani taron manema labarai a Kigali babban birnin kasar cewa an fara yin allurar nan take. Ya ce allurar rigakafin za ta maida hankali kan waɗanda ke fuskantar mafi yawan haɗari, ma'aikatan kiwon lafiya da ke aiki a cibiyoyin jinyar asibitoci da kuma waɗanda ke kusanci da waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar. Tunda kasar ta samu jigilar allurar rigakafin da suka haɗa da cibiyar allurar rigakafi ta Sabin, an gano ɓullar cutar zazzabin hemorrhoid na farko a ƙasar Rwanda a ƙarshen watan Satumba, inda aka samu rahoton ɓullar cutar har 46 da kuma mutuwar mutane 12 tun daga lokacin. Adadin bakin haure 973 ne suka tsallaka ta teku kan ƙananan kwale-kwale a rana guda, inda hudu suka mutu a lokacin da suke kokarin tafiya daga Faransa zuwa Ingila, kamar yadda alƙaluman ofishin cikin gida na Burtaniya suka nuna a jiya Lahadi. Alƙaluman da ranar Asabar shine adadi mafi yawa na kwana guda na bakin haure da ke tafiya ta teku a bana, wanda ya zarce na baya 882 da aka gani a ranar 18 ga watan Yuni. A wannan rana wani yaro ɗan shekara 2 da manya 3 sun mutu bayan da manyan kwale-kwale da suka yi lodin su suka samu matsala a hanyar ƙetarawa mai hatsarin gaske da dubban mutane ke kokarin yi a duk shekara. Wannan bala'in ya kawo adadin bakin haure da aka kashe a yunkurin tsallaka a Turai a bana zuwa 51, a cewar Jacques LeBlanc, shugaban Faransa mai kula da yankin Pas de Calais. Sama da bakin haure 26,600 ne suka tsallaka Turai a kan ƙananan kwale-kwale a shekarar 2024 bisa ga alƙaluman ofishin cikin gida na Burtaniya.
Agada Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotanmu na biyu. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa gwamnonin jihohin kasar sun dukufa wajen gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihohinsu a wani mataki na cimma sharaɗin hukuncin kotun kolin ƙasar da ta haramta gudanar da mulkin ƙananan hukumomi bisa tsarin naɗa kan tomomi. Ko a ranar Asabar an gudanar da wannan zaɓe a jihohin Rivers da Benue da Akwa Ibom da kuma Jigawa. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gabanin zaben na shekaran jiya Asabar a waɗannan jihohi guda hudu an gudanar da makamancinsa a jihohin Kebbi da Kwara da Kaduna da Sokoto da kuma jihar Anambra, inda jam'iyyun da ke mulki a waɗannan jihohi suka lashe dukkanin kujerun kansiloli da kuma matakin shugaban ƙaramar hukuma. Ga alama shi ma zaben da ya wakana a jihohin Rivers da Benue da Akwa Ibom da kuma jihar Jigawa ba ta sauyi zani ba, domin kuwa jam'iyyun gwamnonin jihohin ne suka lashe zaben, illa jihar Rivers wadda 'yan cakar shugabancin ƙananan hukumomin jihar na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar suka sauyi sheka zuwa jam'iyyar APP makonni kalilan kafin ranar zaben, kuma su ne suka lashe kujerun zuwa yanzu. A jihar Jigawa kuwa, ko da yake jam'iyyun hamayya na PDP da NNPP sun tsaya zaben a wasu ƙananan hukumomin jihar, amma dai jam'iyya mai mulkin jihar ce ta lashe zaben, har ma gwamnan jihar Umar Namadi ke cewa
gaskiya mutane sun fito kwarai da gaske da ake tunani. Dan ko babban zabe ne ake yi bakin ya fito da mutane za su yi kenan. Babu wani rahoto na an yi kaza a nan ko kuma an yi kaza a nan, babu ko ina kusan ko ina mutane sun fito, kuma wannan ya nuna cewar su 'yan takarkarun da aka saida mutane sun yarda da su kuma su suka zaɓe su. So kaga ko in ka zaɓi mutum to dole za ka fito ka zaɓe shi da farko, so dole kuma kuma na biyu ka tabbatar abin nan da ka zaɓa ya tabbata.
Sai dai Honorable Garba A Magaji da ya yi takarar shugabancin ƙaramar hukumar kafin Hausa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP ya ce an tafka musu maguɗi.
Da ba na tefa ta bannan ba ta ƙara samun zaɓo ba, musamman kamar mazaɓar Sarawa ba su kai kayan ba. Sun ɗauko kayan sun kai nan gidan ciyamomi. Suna da dangwala sakamakon nan suka yi suke da dangwale ba. Muna da fotoji, muna da gunda muka yi record na bidiyo da sauransu. Gurin da suka yi wani abu, muna da bidiyo da muka tara da kuma hotuna akan abubuwan sun faru da kuma yaran mu sun daddake su. Muna da fotoji, misali polling unit da ake yin zaɓe, a ce ana yin zaɓe akwai ƙuri'a 900 na su ɗau 300 suka yi. Ji kamar akwai mazaɓar Birkiɗi, akwatin Birkiɗi ta ma haka suka kai 400 suka kai. Muna ganin masu zaɓe a gurin sun haura wajen 1,000 da wani abu. So irin waɗannan an samu kurakuri da yawa waɗanda duk wannan mun tattara mun ce insha Allah zamu kai ga kotu domin abin hakkin so amma dai muna nan muna bin abubuwa a tsare saboda bisa doka domin insha Allah muna ganin namu dan mataki na kotu
to amma ana sa bangaren Dr. Muhammad Uba wanda ya lashe kujerar shugabancin karamar hukumar Birnin Kudu Babu Hamayya a inuwar jam'iyyar APC ya ce ya fitar da wata ajanda guda biyar domin mulkin karamar hukumar
in Allah da zamu fara fito da abun mu ɗaya bayan ɗaya kuma wanda za su fi karfi shine ruwa da koyar da sana'a in Allah da a bangaren koyar da sana'a shi na ruwa lafiya ilimi koyar da sana'a da kuma aikin gona duk mun yi addressing a gaba ɗaya karamar hukumar Birnin Kudu duk abubuwan nan ajandoji guda biyar da yaddar ubangiji by the time da suka zama accomplished to zaka ji ana magana Birnin Kudu so wasu local government din su suna kufin daga abubuwan da muka yi na alkai in Allah
a ranar 26 ga wannan wata na October ne za a gudanar da zaben karanan hukumomi a jihar Kano inda nan ma masu kula da al'amura kiyasashen cewa ba lalle ta sauye zani ba Mahmud Ibrahim Koyi Muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To madalla ga da Muhammad Ibrahim Kori. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum dan bukarin take hakkin dan adam a yau za mu daura kan korafin wasu jami'an yan sanda da suke retire kan kudin pension da suke samu daga cikin cokin gida ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Umar Asuwaro a shirin mu da ya gabata mun fara kawo muku korafe-korafen tsaffin jami'an yan sandan Najeriya da suka yi ritaya wa'amma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa rashin samun kula ta bangaren biyan su haƙoƙin su na aiki kamar yadda ya kamata musamman kuɗaɗen fansho har ma da na aje aiki wato gratuity a yau zamu ji cigaban korafe-korafen tare da kawo muku martanin ɗaya daga cikin shugabannin al'umma dake da ruwa da tsaki na yin wani abu dangane an samar da sauki a warware wannan batu da ya riga ya jefa wasu daga cikin masu ritaya cikin wani hali Yusuf Ado daga jihar Nasarawa ya ce tun lokacin yakin basa suka fara aikin soja inda bayan yakin ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi zama ƴan sanda bayan ritaya ya ce an samu rudani wajen biyan sa fansho ko gratuity a tsakanin sojoji ko ƴan sanda
to matsala na shine retired soja dama aka san sadi yawa aka san sadi na zuwa kule ko an san sa namu da muka zo dama su sun ga mana rabin nan san sa service da muka zo muka satin police muka cika shekaru mu da suka retire namu retirement letter namu sun sa ta department mun zo karon kai shi zo ne abin nan gratuity da aka zo sai ka ci abin nan sai ka ban police fasan da ta sina no complain abin abin ya ba mamaki
to ba na to ba na ka baka matsayin gratuity
eh
an ba
wai ba margin service ba to na lokacin cin margin service 2006 na margin service abin bai da yake ba to su gina ne ba to 2021 din nan na sake forwarding abin zuwa police station of Jabi to so ka duk ne sai da gwamnati sina sai kaman da na rashin leta ce wata karbi leta na abin nan complaint din amma za su binciki military pension board su tabbatar ba a biya na a can kuma su binciki head of service na magana na jihar of service so sai suka zo bayan sun yi na gan sun yi suka zo suka biya ne wani arrears na pension 1.2 million su suka ban 1.2 million a kan abin nan pension arrears so sai na fashe gratuity yana ina zuwa kungu abin nan muna zuwa mun ina zuwa a zuwa har wata mata gurin a fakata ta zo ta capture ina komai da komai tace ma ba ma biya ne duka function na rai sun ma ina zuwa sai suka ce ai kuma kaza kaza sai kwanaki kuma mun saki zuwa sai suka ce ai sun biya ne gratuity ai wannan 1.2 din na gratuity nace ah arrears 2004 na retire zuwa 2021 kuma 8000 a ce kuma kin ga titi na ciki ayyabin cuta ne kawai hoha mutanen nan kawai na rasa ma abin hankali na ya tashi mutukarin ke gani ina rasa ina zan sa kai ma ka wannan ne kuma
kamar yadda wata kila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce yayi fisa abi fada pension kamfanoni ba amma suna buƙatar a daidaita pension su irin na sojoji
abin da nake so da gwamnati su juge mu da yi da rahama entitlement yanda ya kamata ba service members mu ma sai a tuna da mu a ciki don mu muna da iyali da asibiti yana kai mutane yaran mu da sauran yawanin mu asibiti yana kudin pension da kai komai
Patrick Galadi akwai wani daga cikin tsoffin yan sanda mai suna Yusuf Ado wanda yake ASP ne yace shi yayi nadama ma inda yanzu ne yake raye haka zaki baki dama ba zai aikin dan sanda ba
ka ko ni ma haka ne dan mu da muka rika din mun an tattara mun sa a kundin shara dan ba mu da amfani kuma na gwamnati akwai lokacin da aka ce mu kawo za su bi yaran mu ista aiki ne namu din na kwarisun a madadin mu idan ya ara mu sun je jos sun je haka sun dawo ko su ba da ake ya dauki daya daga cikin su ma haka muka hakura
kuma zaka yi tunan lokacin da kuke aiki kun yi kokari kun taimaki kasa a wajen bangaren aikin yan sanda
yo ai wannan shine wahalar da muka shafe na lokacin ina ga kamar za mu samu wani albashin da haka suka sauka yanzu ko inspector ma yanzu da inspector na police na karba yanzu ba ya fi abin da DSP na karba a lokacin mu dai mun ja mun musu aiki mun gyara musu hanya su kasuwa suna ci wanda muka sha wahala din kuma an bar mu haka
na gane eh sada Allah wuce jiya kike ne
ina tafi da
Allah sarki sarki da amma sai kana noma to
to noma za ba ka da kudin kashi kai noma kai duk shirme ne ai ina kudin da zamu ci abinci ina kudin da zamu train yara makaranta kuma ta yi magana fertilizer taki ba hanya
ai to gaskiya noma ba taki wahala ne
ba to kallon
CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu ba samu pansho ba daga kamfanonin da ke kula da pension su amma ya fara da yaba wa karbar da shugaban kwamitin yan sanda na majalisar dattawa sanata Abdulhamid Malam Maduri ya yi musu lokacin da suke zanga-zangan neman yancin su
to shi malama da zai ji ne mai kokari ainihin gaskiya mun ga himman shi don muna jin maganganun da yake ta yi yana kuma da kyakkyawar niyya to amma bisa duka halami magana daga baki manya amma mun ga watan taron ta gabato yanzu amma shiru muke ji kaga wannan watan August watan takwas yanzu ba mu ga halamin abin zai yi ga watan tara ba amma ba mu san irin gogan da suke yi ba dai amma muna neman da su sai su yi wani abu bayan shin wannan ma yanzu mu da muke kama African Alliance African Alliance ta kare
shi a Ado Ibrahim Gabani kai gaggawa ma fada mana tukuna kai kanka tunawa ma sauraro a wace shekara kai rita daga aikin dan sanda
na shekara a 2009 kamar shekaru goma sha yake nan da muka wuce 2009
a yafi shekara 12 yanzu wajen shekara goma sha biyar kenan
ke da to zai na 15 na to sai muna hannun African Alliance akan za su ba mu pension har ya rayuwar mu to yanzu wata hudu kenan ba mu samu ko sisin kobo ba daruruwa ko kuma dubaben masu rita a gargashin pension na African Alliance da yanzu mun zama to stranded ba ko sisin kobo a hannun kowane mu yanzu wata hudu kenan yanzu muna fama
Ado Ibrahim Gabani muna so mu fahimci yaya kamfanonin da aka sa su rika kula da kudin nan ne shin kamfanonin guda nawa ne sannan me yasa kai zai ta rundunar yan sanda ba ta da wani bangare da yake kula da fansho kawai kai zai
alhamdulillah kamfanonin suna da yawa wato abun kasuwa ce an baza shi kasuwa akwai wayanda suke gargashin pension commission akwai kuma dan masu insurance wanda ake guran su admit wayanda suke gargashin national insurance commission so kowa yana neman customer
yanzu kuma sai martanin shugaban kwamitin yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar Elleman wanda a shirin mu ne gabata lokaci halinsa
to akwai wani abu na musamman da za ku yi ne kansu domin sun koka cewa inda ake biyan su pension kaman pension ana samun jinkiri mai tsawo suna nema a cire su daga wannan
akai ne na ga miki a baya cewa na tada kuduri ina bibiyar kudurin da na tada hannu cikaru a wani lokacin gwamnatin baya can lokacin his excellency president Goodluck Ebele Jonathan bayan sojoji sun kuri suka fita to daga nan sai aka saki white paper abin da ake cewa white paper akan abun to tunda duk abin da aka ce doka ne sai mun bi shi a sannu mun gano bakin zaren mu daga nan majalisa mu yi abin da ya dace
to akwai wani mataki na musamman da za ku yi na karfafawa waɗanda ke aikin yan sanda ne yanzu gwiwa na cewa su ci gaba da ayyukan su abubuwa za su yi kyau gaba
kullun kamar da nake faɗa insha Allah karkashin jagorancin shugabanmu na majalisar tarayya Dr. Tajuddin Abbas da irin ba'asi da kuma irin training da ya bamu ne da zamu yi alaka da agencies da muke supervising insha Allah musamman dai ma'aikatan yan sanda karkashin jagoranci na za su gani bambanci akan baya
to muna godiya kwarai
ni ma na gode ma sallam
Masauraro, kun da ji halin da jami'an yan sandan da suka ritaya ke ciki da fatan dukkan masu ruwa da tsaki za su tashi tsaye tare da neman hanyar warware wannan matsala da tsaffin jami'an ke fuskanta wanda ke shafar yanayin rayuwarsu sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu amarin Nasiru Adamu Kaya da Madina Daura da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfin Hashim Umar ke cewa mu kasance lafiya
a gaida da Sarfilu yanzu kuma sai labaran duniya amma ta taice
jami'an Palestina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane a kalla 19 a halin da ake ciki Isra'ila ta tsananta kai harhara arewacin Gaza da kuma kudancin Beirut a jiya Lahadi a yakin da take da kungiyoyin yan bindiga da ke kawance da Iran a fadin yankin Har yanzu Isra'il na ci gaba da fafatawa da Hamas a Gaza shekara guda bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila kuma ta bude wani sabon fage a kasar Lebanon kan kungiyar Hezbollah wadda take musaya wuta da Isra'il akan iyakar kasar tun bayan fara yakin Gaza Jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Palestina da Isra'ila da kuma bukukuwan tuna da abin da ya faru a fadin duniya a jajiberin cika shekara daya da hare-haren Hamas kan Isra'ila. A Australia, dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Palestina da Lebanon a garuruwa daban-daban, yayin da kuma aka gudanar da wani gangami nuna goyon bayan Isra'ila a Melbourne. Wani harin ban mai karfi da aka kai a birnin Karachi da ke kudancin Pakistan ya auna jerin gwanan motoci da ke jigilar 'yan kasar China da yammacin jiya Lahadi inda ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu 10. Jami'an 'yan sanda sun tabbatar da asarar rayuka ga manema labarai na cikin gida a harin da aka kai kusa da filin jirgin saman birnin sun bayyana ba tare da wani karin bayani ba. Ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda bom din ya tashi. Kuma asarar da ya haifar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi domin jin maimaitin shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Daji Balawi daidai da ta mana sauki kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Al-Zubair Al-Tayyib ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.